daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Za kuma yayi kama mu a tashar Viewer Africa akan mita 102 da ke Yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Darul FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraron Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muka sake dawo a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 3:30 kenan ne ma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu muna tafa da shirin tsintsiya madaurin kiɗe wanda Jummai Ali za ta gabatar. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin sa na jawabai daga dattawa. Sannan a fakin wasanni kuwa za ku ji cewa
mai horar da 'yan wasan Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya shirya tsab domin halartar bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar Liberia George Weah, bayan da aka bada gayyata ta musamman ga kocin.
Muna dauke da karin bayani amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masauri assalamu alaikum. Wasu tsofaffin ministocin tsohon shugaban Zimbabwe yau Asabar sun bayyana gaban kotu akan zargin cin hanci da rashawa. Sai dai wakilin gidan wannan rediyo mai aiko da rahotanni daga Harare, babban birnin kasar ta Zimbabwe, Sebastian Umofu, ya ce lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun ce wannan bai ta da kullin ne kawai, domin kawai ba su goyon bayan shugaba Emmerson Mnangagwa, wanda ya mai gurbin shugaba Mugabe. Tsofaffin ministocin dai su ne na harkokin waje Walter Mzembe da kuma Samuel Ondega na makamashi. An tsare su ne da jiya Juma'a, kuma yau Asabar aka gurfanar da su gaban kuliya. Lawyer Job Sikala, wanda shi ne lawyer Mzemba, ya yi magana da manema labarai jim kaɗan bayan da aka kammala zaman kotun na yau. Wasu daga cikin tumar da ake masa ko sun haɗa da gudunmawa akwatin talabijin da ya bayar ga coci lokacin bikin wasan ƙwallon ƙafa na duniya. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da 'yan jam'iyyarsu ta Republican da ke majalisar dokokin kasar, haɗi da 'yan majalisar zattarwarsa. Za su yi wannan ganawar ce yau a Camp David domin duba muhimman batutuwa da gwamnatin za ta bai wa muhimmanci. Cikin batutuwan da za su tattauna a kai ko sun haɗa da batun zaɓen rabin wa'adi da za a gudanar cikin watan Nuwamba. Shugaba Trump ya ce za mu tafi Camp David da 'yan jam'iyyar Republican, musamman ma manyan sanatocinta, domin ganin mun ciyar da Amurka gaba. Shugaban yana wannan kalamin ne a daidai lokacin da yake barin fadar White House akan hanyarsa ta zuwa wannan taro. Shi ma mataimakin shugaban kasa Mike Pence da sauran ministoci da dama za su halarci wannan taron. Shugaban da yana neman ƙarin wasu nasarori baya ga wanda ya samu na ganin ƙudurin nan na haraji wanda ya riga ya zama doka. Wasu daga cikin batutuwan da za su ɗauki hankali kuwa za su yi tasiri a wannan taron sun haɗa da batun kasafin kuɗi, kayayyakin more rayuwa, jin daɗin jama'a, batun shige da fice, sai kuma maganar zaɓen tsakiyar wa'adi. Yanzu ya zama wajibi 'yan majalisar su amince da kuɗin da za a yi amfani da su wajen tafiyar da gwamnati daga yanzu zuwa 19 ga wata wannan watan da ake ciki, domin kaucewa kullewa tafiyar da ɗaukacin ayyukan gwamnati gaba ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump yana ƙara ƙaimi ga ƙasar Pakistan, domin ko yana cewa zai goyi bayan ganin an rage mata taimakon da ake bata muddin bata yi wani abu game da ayyukan ta'addanci ba. Shugaba Trump na Amurka ya wallafa a shafinsa na Twitter da yammacin jiya Juma'a yana yabawa Sanata Rand Paul game da kalamansa na kawo ƙarshen taimakon da ake bayarwa Pakistan. Paul ya ce a cikin saƙonsa na Twitter, ina son in gabatar da ƙudurin da zai kawo ƙarshen taimakon da ake baiwa ƙasar Pakistan a nan da 'yan kwanaki. Ƙudurin nawa zai kawo ƙarshen kuɗin da ake baiwa Pakistan ne a sauya su zuwa amfanin samar da hanyoyi da sauran abubuwan more rayuwa ga Amurkawa. Shawarar zabge kuɗin da Amurka ke tallafawa ƙasar ta Pakistan ya biyo bayan kiraye-kirayen da gwamnatin na Amurka ta shayi wa ƙasar ta Pakistan ne da ta wani abu game da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin Amurka ke cewa, yanzu an dakatar da baiwa ƙasar ta Pakistan tallafi da ake bata na dala biliyan 1 da miliyan 900, amma muna fata za a iya ɗage wannan dakatarwar domin ci gaba da bata wannan tallafi. Sai da jami'in ya ce ƙasar ta Pakistan ta tunzura shugaba Trump abin har ya wuce ka'ida. Malaysia ta ce ta amince Amurka ta ci gaba da neman jirgin nan nata da ya bace a shekarar 2014 mai lamba 317. Ministan sufuri na kasar Leo Tiong Lai ya faɗa yau Asabar cewa kamfanin da ke wannan aiki zai ci gaba da aikin nasa. Kamfanin zai ci gaba da aikin ne akan yarjejeniyar sai ya gano jirgin ne za a biya shi, amma idan bai gano ba ko to ba za a ba shi hukumi sun kwabo ba. Ministan ya ce haƙƙin gwamnati ne ta ba da amsar inda wannan jirgi yake. Idan dai ba amanta ba, wannan jirgin kira 777 ya bace akan hanyarsa ta Kuala Lumpur zuwa Beijing da ke dauke da fasinjoji 239, kuma tun sa'ilin da ya yi batan dabo kawo yanzu ba labari. Gwamnatocin Malaysia, China da Australia sun dakatar da aikin binciken wannan jirgin cikin shekarar ta gabata na 2017. Sai dai kamfanin na Ocean Infinity na Amurka da yake ci gaba da wannan aikin binciken ya faɗa yau Asabar cewa tuni jirginsa ya fara wani sabon lalube domin amfani da damar wannan yanayi a inda yake neman jirgin domin ganin ko zai iya gano shi.
Labaran duniya kenan kuka sha daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga Jummai Ali da maimaicin shirin tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu fara tuna baya da tsokacin da wasu mata suka yi wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda bayan da suka saurari wannan fili na tsintsiya madaurin ki daya, filin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki.
Assalamu alaikum. Sunana Aisha Ismail Jibrin Antidada, na tare da GNI Greater North Initiative Forum. A tsintsiya madaurin ki daya, wannan tsintsiya ba za ta hadu ba mu dauru daya sai iyaye sun duba yanayin tafiya. Mu iyayenmu sun samu makaranta, iyayenmu musulmai ne, sun samu makaranta, makarantan boko inda muke haduwa da musulmi da krista da wanda bashi da addini ma duk mun zama muna tare. Amma yau san mu din, yau zamaninmu ne yazo, sai kowa yana ware dan shi. Musulmi ya dauki dan shi ya kai makarantar musulunci, kristan ya dauki dan shi ya kai makarantar kristan. Kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su hadu a duniyar nan guda daya su yi mu'amala tare. Ina ga iyaye suna kuskure. Ya kamata a zauna a duba, gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya, domin tun yaran nan suna kanana an riga an girmar da su da kiyayyen juna. Ta yaya za su girma a ce su so junan su? Ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta dauki wannan abu da karfi, kuma a duba yanayin tafiyan. Kar mu bar gurbatacciyar al'umma a baya. Ya kamata a duba yanayin tafiyan, inda iyayenmu sun tada mu yanda muke tada ƴaƴanmu, da me zai faru a yanda muka tashi ma yau Boko Haram ya fita tsakanin mu. Yau fitintunu sun fita na addini, Jos ana yi, Adamawa na yi, Kano, Kaduna na yi, ko ina na yi, mu fa mun tashi ne tare muka tashi. To waɗannan kuma da muka raba su tun suna kanana, me muke tsammani za su tashi a ciki? Muna kokarin mu kyautatawa ƴaƴanmu, amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa. Mu duba, akwai yara fiye da miliyan 2 wanda Boko Haram ta raba su. Yaran nan sun tashi kanana ne, basu san inda suke ba, basu san cin su, basu san shan su ba. To yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din, menene suka sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa? Sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a rabe ne, to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa? Kuma muna tunanin mu arewa in particular, muna tunanin mu muna da adalci, muna iya mulki. To dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi, bai san darajar wani addini ba sai addinin shi shi kadai, ta yaya zai yi mulki akan wani addini? Ko wani addini ka ba ma yaro, ko musulunci ne, ko christianity ne ka ba wa yaro, ya zamana cewa ya san darajar wani addini. Amma wannan tarbiya da yanzu mu iyaye muke ba wa ƴaƴanmu, ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai, domin yaranmu za su tashi da wahala, matsanancin wahala, idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi a kansu ba. Nagode.
Sunana Christy Dan Fulani Sunkur, ni community leader ce.
Daga wace jiha kika fito?
Daga Plateau State na Nigeria. Sun siya madaurin ki daya shine tare Allah ya yi mu. ya halice mu tun daga farko a duniyan nan. Mun zo mun samu kanmu a wuri daya. Bai kamata kuma mu raba juna ba, mu raba kanmu ba. Bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya samu a ciki ba. Ya kamata mu yi zama tare. Akan haka yasa ina ma mata, iyaye mata shawara, dan Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma dan Allah ƴaƴan nan duk inda suka samu kansu daya muke da musulmi da krista da mara addini duk Allah ne yayi mu kuma hanya daya zamu tafi ran da an ce baka nan shikenan ya kare amma wanne gurbi zamu aje ma ƴaƴan mu gobe dan mu mata ba mu fita mun gaya ma ƴaƴan mu ko mazan mu gaskiya ba mazan mu kuma masu hira da juna ya kamata mazan mu su hada kai da juna mu zama daya a nan arewa da kuma Najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazan mu da ƴaƴan mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba kashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa Allah yana gani yana fushi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko akan mu a arewa da kuma duka Najeriya duka
mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira mu zauna zaman lafiya
haka ne Za mu kuma tuna baya da wata tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya taba yi da
Sunana Halliru Abdullahi Maraya ni ne ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan kungiya ta gidauniyar zaman lafiya ta duniya wato Global Peace Foundation a nan arewacin Najeriya
Sunana Reverend Joseph John Hayab ɗaya daga cikin shugabanni masu gudanarwa na wannan kungiya wato gidauniyar zaman lafiya ta duniya Global Peace Foundation ta bangaren arewacin Najeriya
Sunana Najib Mustafa Bawa Tsafe kuma shugaban kungiyar majalisar nasiha a ta masu kiran waya da ke nan jihar Kaduna
to kamar inda masu sauraro suka saba sani wannan shiri yana da manufa ne ta kokarin ganin an nemo yadda za a toshe dukkan wata baraka da ke kawo tashi-tashin hankula da rashin fahimta tsakanin kabilu da addinai musamman ma dai a tsakanin al'umma da farko algawta mallam Sheikh Halluru Maraya za mu so mu ji menene wannan kungiya ta ku take yi ne wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutanen da suke da mabambanta addinai da kabilu a irin hakurin da kuke
wato babban abin da wannan kungiya ta mu take yi akan wannan harka ta zaman lafiya shine samun mutane a garuruwan su domin mu lura cewa a baya in tashin tashina ta faru to sai kaga an kira mutane zuwa birane an tattauna da su akan harkar zaman lafiya sai zamana ainihin masu kawo rashin zaman lafiyar ma basu san an yi taron ba ballantana ma a ce an gayyace su sannan kuma abu na biyu mun lura cewa ba a yin taron zaman lafiya din a bayan misali zaka ga cewa sai rashin zaman lafiya ya faru to wannan karin shi yasa muka fara wani tsari na gwaji a nan jihar Kaduna a halin yanzu mun ziyarci al'ummomi da yawa sannan a kwanan nan shekaran jejiye kenan mun je masarautar Chawai to wannan idan muka je mukan sa a tara mana mata a tara mana matasa a tara mana shugabannin addinin Krista shugabannin addinin Musulunci sannan da kuma su iyayen ƙasa sannan da jami'an tsaro sai mu nuna musu cewa fa dukkan mu mu mutane Allah ne ya halice mu kuma ta iyaye guda daya wato iyaye guda daya abinda nake nufi mace da namiji shine muna gaya musu cewa mu so wa juna abinda muke so wa kanmu sannan mu kiwa ƴan uwan mu abinda mu ma ba ma so ya same mu To wannan shine gurgurdan abin da muka fara na ganin cewa mun farfado da ita wannan harka ta zaman lafiya kuma mun yi kan da karki akan cewa kar jama'a su rika kashe juna suna lalata dukiyoyin juna saboda wani sabani
bari in je wurin rabaran Joseph Hayab don jin wata wani irin nisa kuka yi wajen saduwa da mutanen nan da shi sheke magana
kamar yadda mallam ya bayyana da zan mun riga mun je wurare da yawa mun sadu da matasa mun sadu da fasoshi da limamai mun sadu da iyayen kasa da kuma jama'a daban-daban kokarinmu shine mu ja hankulan jama'a su gane muhimmancin da ke akwai na yafewa juna, muhimmancin da akwai na kyautata zamantakewarmu, muhimmancin da akwai na kada mu yadda a yi amfani da sunan kabilanmu ko addininmu a cuce wani, domin idan mun taimake kanmu to mu da kanmu za mu ji dadi. Amma in mun bari abubuwan nan suna faruwa, za mu shiga cikin tsoro. Tsoro kuma zai hana mu yin ayyukanmu da ya kamata. Tsoro zai hana mu noma, tsoro zai hana mu yin sana'a, sai mu shiga talauci. Kuma in mutum ya shiga talauci kan yunwa, to ka san da cewa an koma wata bala'i kenan. To duka waɗannan abubuwa su ne muke kokarin yi wajen wayar da kan wannan jama'a. To amma muna ci gaba da yi, domin aiki ne da mun riga mun yi ne za mu yi. Kokarinmu shi ne mu gani idan Allah zai taimake mu nan gaba, a daina samun labari da ce an kashe wani, nan gaba a daina samun labari an kone gidan wani, nan gaba a daina samun labari an cuce wani, nan gaba idan Kirista ya ga musulmi ya gan ya ga dan uwanshi, musulmi ya gan Kirista ya gan ya ga dan uwanshi, yan arewa sun gan yan kudu su ga sun gan yan wansu, jama'a da dama su fara gan juna a matsayin yan uwan juna, to wannan sai canza irin labarin da ake fadi game da mu ya koma ta kyakkyawan labari.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, bai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. Ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani. Ku bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya.
Agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 14 ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Some of our compatriots choose.
Shugaba Buhari ya jawabin sabuwar shekara ta 2018 da jajantawa ƴan ƙasa ƙarancin fetur da alwashin hukunta masu haddasa matsalar. Kazalika shugaban ya kaddamar da tashar sauke hajar teku ta kan tudu ta farko a Kaduna. Hassan Bello shine shugaban hukumar kasuwanci ta teku.
Mutanen Najeriya gaba daya wahalar da suke samu ta shigowa da kaya ko kuma aikawa da kaya mun fara ganin ƙarshen shi.
Haka nan shugaban ya kaddamar da taragai da kawunan jirgin ƙasa masu saurin gaske daga Kaduna zuwa Abuja. Gambo Manzo mai taimakawa shugaban ne kan siyasa.
Wanda aka sayo ta rago 10 gauge da kuma locomotives guda 2 kayukan kenan wanda za a karasa su a hanyar zuwa Kaduna daga Abuja.
Tsohon gwamnan Sokoto Atayiru Bafarawa ya ce matasa ne za su ceci Najeriya.
Kashi 70 na ƙuri'ar da ake zabe yare ne. Kuma su adda makoma mu ma an shi boarding pass na zuwa lahira. Don da shi kar 60 ai an shi boarding pass.
An yi jana'iza tsohon gwamnan Kaduna Alhaji Lawal Keita wanda ya riga mu gidan gaskiya. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu kuma bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna, wanda zai ci gaba da jawabinsa da Rabaran Danjuma Adamu Ekwa Bishara Kano. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya, sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba, sai ya to ya tsuma muku baki a cikin al'amuranku, kuma ya gudu ya kyale ku, kai ka karya kafar dan uwanka, shi kuma ya karya hannunka, to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku? To daga ƴan uwa ya kamata mu zama masu hankali, ya kamata mu zama masu basira, ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu. Bawan Allah, kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma. To ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo. Abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci. Har kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan, domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka. Ya bawan Allah, kai tunani, ka tunano iyayenka, ka tunano danginka, ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka bada gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa, wajen haɓaka Najeriya, wajen haɓaka arewaci, musamman mun kai lokacin da ba ma neman shawar daga waje. Mu ne muke nomawa, mu muke kiwo, sai dai mu ɗauka mu kai wajen, kuma mu taɓa talaucin nama ba mu a wurinmu. Sannan kayayyakinmu da muke nomawa, duk ɗan ƙasar Hausa ya san muna da kirigar da muke yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk wa'annan abun babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambaye junan mu wai da iyayen mu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to waye hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu yayin aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda yake 50 fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka da kwanmu ko kadar mu ba za ta iya haifawa dan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mu ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada kuma ba za mu taba kaiwa zuwa ga bakin gaci ba ban tana mu samu cin nasara bayan Allah banda wa'annan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya amma da kungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikin ta bayan Allah mu zo masu hankali a tunanin mu bayan Allah rikici da ta da kaya baya da tunanin nuna mu al'umma ni ne wa ne ba zai kai mu ko ina ba saboda wani so gabace mu a bayan kasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk dan arewa yana tutiya da cewa premier yayi kaza yayi kaza yayi kaza premier bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na me da awaye hudu premier shine yaje ya mutunta da al'umma da yawa ya sanya su kai imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukatan ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko ba ku yi ba ai ba ku yi ba sakamakon haka ɗan uwa duk wasu kungiyoyin da ke tunanin ta da kayar baya don me kaza watakila ba za su iya samun cin nasara ba kuma sai ya zama aikin su ya tafi haba'an manzura tsari a rayuwar addini tsara ta ake yi sannan kuma tsarin nan ba nake tsara ba kai ba dama can a tsare yake ni da kai namu shine mu bi mu yi mu tambayi malamai ya ake bi in sun dora mu ake sai mu bi daga nan mu samu cin nasara amma duk wani mai tada kayar ba da zai yunkura yace yana gani a jama'a yanzu bari ya kamata yayi kaza sawun a Enugu yake a Fatakot yake a Ilori yake sawun a Lagos yake sawun a ina yake to wataƙila ba zai samu komai sai dai kawai ya tada mu daga baccin da lokacin tashi mu bai yi ba ya tsoma mu a cikin ruwan da ba za mu iya tsallakewa ba daga baya kuma ya koma yana kara in an matsa mai tsallake ya bar kasar yau jama'a nawa gare mu da aka kashe wanda ke sun tafi lahira da zaka tambaye su me kai aka kashe ka wallahi bai sani ba da zaka tambaye wanda yake san kai me wa ne ya ma kai shi shi ma bai sani ba to a haka muke so mu dinga zama cikin duhu duhun da babu gida ga babu gida baya
shi ma rabaran dan juma ya ce
jama'ar Najeriya assalamu alaikum a musulmi da kirsa gaba daya ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu ina kira ga kirsa da musulmi da muke a nan arewa mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya idan muka duba abubuwan da suke faruwa nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana tabarwarewar arzikin kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yin sa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya zamu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu kuma arzikin kasar mu musamman arewa zamu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan Kano inda muke zamu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata kungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya arewacin Najeriya bari mu haɗa kai mu kauda zancen bambance-bambancen addini harshe kabila mu kauda zancen bambance-bambance na ko bangare domin Allah da imu ya san za mu zama haka har yadda ni in zama kirsa a kirsa ma in zama rawar da yadda Allah ne haka ta faru a cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yarda su zama limamai su zama na'ibai da sauransu to don haka ba mu fa Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu matasa, musamman matasan da suke yin wasu abubuwa, me yi wasu na yi sakamakon rashin aikin yi. Ba za a yi kira da hukuma wannan abin yana ta yi a kanta, mutum yana fama da aikinsa, ina shi ina tashin hankali. Da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum, Ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya.
Haka dai, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa aka kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kawar da 'yan wasan Arsenal ta Ingila Arsene Wenger ya shirya tsab domin halartar bikin rantsar da sabon zababben shugaban kasar Liberia George Weah, bayan da aka bada gayyata ta musamman ga kocin domin halarci taron wanda za a gudanar a ranar 22 ga watan nan na Janairu. Wenger shi ne ya sayo George Weah a shekara ta 1988 zuwa kungiyar ta Arsenal daga Monaco, inda ya kasance tamkar oba gare shi ya kuma yi masa jagora a harkar kwallon kafa. A halin da ake ciki kuma an dakatar da kocin na Arsenal daga halartar wasanni uku a wajen tsayuwar mai horar da 'yan wasa a fili sakamakon kasa kare kansa akan cajin da aka yi masa. Wenger dan shekaru 68 yayi musayar kalamai da alkalin wasan da ya alkalanci a wasan da Arsenal din ta yi kunnin doki da West Brom da ci 1-1. Kimanin mutane 40 ne suka raunata sa'ad da wani ginin gilashi ya karye lokacin wani wasan kwallo a wani babban filin kasar Kuwait. Lamarin ya auku ne sa'ad da magoya bayan kungiyar Omani suka yi wani kukan kura domin jinjinawa kungiyar tasu, bayan da ta yi nasara a wasan karshe ta gasar cin kofin lardin Larabawa karo na 23. Prime Minister kasar ta Kuwait Sheikh Jabir Al-Mubarak ya ziyarci waɗanda suka ji raunin a asibiti. Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta sami cimma daidaito da Barcelona domin sayar da dan wasan ta na tsakiya Philippe Coutinho akan kuɗi fam miliyan 142. Da wannan dai dan wasan ya kasance daga cikin 'yan wasa mafi tsada a duniya. Coutinho ya koma Liverpool ne daga kungiyar Inter Milan akan kuɗi fam miliyan 8,500 a watan Janairun shekara ta 2013. To sai dai a bangare ɗaya kuma kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta gargadi Chelsea ta Ingila da ta shafawa kanta ruwa akan zawarcin dan wasanta Arturo Vidal domin ko ba na sayarwa bane a watan nan na Janairu. A can baya dai an yi ta yayata rahotannin cewa Chelsea din ta tuntubi dan wasan dan kasar Chile akan buƙatar komawarsa kungiyar. Bayern Munich a yanzu ta fito ƙarara ta ce ba ma shi kadai ba, ba wani dan wasanta dake kasuwa a halin yanzu. A wasannin da aka fafata na gasar cin kofin kalubalen ka na FA na Ingila kuwa, Liverpool da Manchester United da Manchester City duk sun sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na gasar, yayin da wasan Fleetwood da Leicester da kuma na Norwich da Chelsea duk suka karkare a kunnin doki ba wanda ya zura kwallo. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga labarai a cikin.
Wasu tsofaffin ministocin tsohon shugaban Zimbabwe a yau Asabar sun bayyana gaban kotu akan zargin cin hanci da rashawa. Sai dai wakilin gidan wannan rediyon mai aiko da rahotanni daga Harare babban birnin kasar ta Zimbabwe Sebastian Nwofu ya ce lauyoyin waɗanda ake tuhuma sun ce wannan bitar kuli ne kawai domin ba su goyon bayan shugaba Emmerson Mnangagwa wanda ya mai gurbin shugaba Robert Mugabe. Babban kotun kasar Rasha ta tabbatar da dakatar da shugaban 'yan adawa Alexei Navalny daga shiga takarar shugaban kasa. Zaben za a yi shi ne a cikin watan Maris mai zuwa idan Allah ya kai mu. Babban kotun ta amince da bukatar hukumar zaben, wato Central Election Commission.
Masu sauraro, wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya. Amma idan Allah ya kai mu gobe da safe, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8 zarabi kenan agogon Ghana. Kada a manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya mu gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu John Ellison, Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, salamu alaikum.